Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Babale muka shigo da wannan shiri. Bayan labaran duniya za ku ji inda ra'ayoyin 'yan kungiyar Miyatta Allah suka bambanta kan wanda za su mara wa baya a zaben shugaban kasar Najeriya da za a gudanar cikin watanni biyu masu zuwa. Sai kuma tallafi da kungiyar Izala take yi wa waɗanda suka rasa gababuwan jikunansu. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Yanzu haka ta tabbata cewa wasu bangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018. A daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da katsewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati, har yanzu an ja daga tsakanin shugaba Donald Trump, wanda yake neman 'yan majalisun su amince da dala Amurka biliyan 5 da za a gina katanga a kan iyaka Amurka da ƙasar Mexico. Amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat, waɗanda suke goyon bayan ƙara kuɗin da ake kashewa a harkokin tsaron kan iyaka, suna adawa da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A jiya Alhamis, majalisar wakilai da ta dattawa suka yi wani takaitaccen zama na 'yan mintoci ba tare da ambaton batun dakatar da aiki ko kuma a samu yiwuwar cimma wani ƙuduri ba. Amma majalisun biyu za su yi wani takaitaccen zama ba tare da yin wani aiki ba a ranar 31 ga watan Disamba. A wani saƙon Twitter da ya aika jiya, Trump ya ce jami'an tsaron kan iyaka suna son a gina katanga, wanda hakan zai dakatar da shigo da miyagun ƙwayoyi, safarar mutane, 'yan daba na ƙungiyar AMP da kuma masu aikata muggan laifuka shigowa cikin ƙasarmu. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunƙurinta na kakkaɓe reshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun ƙungiyar a cikin wani hari da sojojin saman Amurka suka kai ta sama. A jiya Alhamis, wani jami'in sojan ya ce Sultan Aziz Azam ya mutu ne ranar Lahadi 23 ga watan Disamba a gunduman Nangarhar da ke ƙasar Afghanistan. Wani ɗan ƙungiyar ta IS na biyu shi ma ya mutu a harin. Ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin, wanda jami'an gwamnatin Afghanistan suka fara fadawa jama'a. Mai magana da yawun ƙasar Afghanistan tun da farko ya fadawa murya Amurka cewa Azam ya mutu ne tare da waɗansu mutane uku masu gadinsa, sannan ya ƙara da cewa Azam shi ne yake da alhakin ɗaukan masu kai manya-manyan hare-hare a kan fararen hula. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka na kanan birnin Washington DC. Masu jefa ƙuri'a a wasu birane uku a jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ɓangaren 'yan adawa suke da ƙarfi sosai, sun shiga zaɓen shugaban ƙasar da ba za a yi ranar Lahadi ba. Mai magana da yawun hukumar zaben ƙasar ta Seni ya bayyana dalilin yanke shawarar takaita waɗanda za su jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar.
Considérant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola,
idan aka duba yadda ake ci gaba da samun bullar cutar Ebola mai matukar hadari a cikin gundumar Benin, biranen Benin kuma Butumbo, a arewacin yankin Kibu da kuma barazanar 'yan ta'adda da ta mamaye yankin tare da samun aikata laifi da wasu kungiyoyin ta da kayar baya suke yi. Asali an shirya gudanar da zaben ne wanda zai kai ga mika mulkin ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya karon farko a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tun shekarar 2016. Amma aka yi ta ɗaga zaben tun lokacin. Abin da ya janyo tashe-tashen hankula a sanadin jami'an tsaro suka kashe mutane da dama.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda kungiyar Izala ta gudanar da wani aikin jin kai. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na dauke da karin bayani.
Zuwa yanzu tallafin nan na jin kai da kungiyar Izala a Najeriya ke bayarwa na hannu da kafar roba ga waɗanda suka samu akasin rashin gabbai a sakamakon illar ƴan ta'adda ko hatsari sun kai mutum 3,600. Wannan aiki dai dake gudana da haɗin gwiwar wata jibiyar kwararo ta India, Tolaram, na tallafa masu bukata ba tare da bambancin addini, kabila ko aƙida ba. An ga masu bukata kon sun taru a cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Abuja, ana ɗaura musu wa'imma hannu ko kafar roba. Alhaji Abdullahi Abdulmalik Digi shi ne jagoran shirin.
Mun kusan shekara 2-3 muna yi. A jimlance mun kawo mutum 3,600 har wannan 500 da muka yi. Kuma mu tsaya haka ba, za mu ci gaba. Insha Allahu ko bayan bamu nan ƴaƴanmu da ƙannanmu za su ci gaba.
Ga ma bayanin wasu daga waɗanda suka samu tallafin.
Sunana Tijani Sani Bakuri, na samu kafa ta hagugata.
Ya kike ji a ranka yanzu?
Abin bai misaltuwa. Kani ga Allah, wannan abin da dan Adam zai yi na horin ciki, to ina cikin shi. Saboda mutumin da ya baka kafa wanda zaka rika takawa, to ai farin cikin bai misaltuwa. Masha Allah, Allah ya saka musu da alheri.
Umar Rayyan daga Funtuwa, wanda ya rasa kafa daga sanadiyar kade shi da mota ta yi yayin da yake tuka babur, ya ce matar da zai aura bata guje shi ba.
Mun samu taimakon da wannan kungiya take.
Mai kafa ɗaya ka samu ko kuma ita mai kafa biyu?
A'a, mai kafa biyu ce. Allah ya azurta ni da ita.
Me take faɗa akan rashin kafar ka daya?
A lokacin da abun ya same ni ta shiga damuwa ita ma.
To mana kun fara soyayya tun kafin ka rasa kafa?
Eh, insha Allah, tun kafin in rasa kafa. Kuma ita ma ta dau dangana akan abin da ya same ni, ta dauka cewa Allah haka yasu da ganina za ta iya kuma zama da ni har ya zuwa ƙarshen rayuwa, insha Allah.
A lokacin ban kwana da waɗanda suka amfana, shugaban jibiyar Sheikh Abdullahi Balalo ya ce yana da ƙwarin gwiwa, hakan hanya ce ta tallafa masu karamin karfi da rage mabarata akan tituna.
Yanzu wani ya zo da wannan larura, yi akalla ya je asibiti bai kashe ba, ya biya kuɗi sama da 200,000 ko 300,000, kuma bai da halin yi wannan, kuma duk inda zai biya nema babu. Karfi da yaji zai koma ya zama mabarata. To sai ya zama dalilin wannan kungiya ta muku mun yi sanadiyan ya samu wannan. Ko baka ce mishi ya maka addu'a ba, kai ka san wannan bawan Allah zai maka addu'a ba tare da ma ya ganka ba.
Allah,
wanda ko ake yi domin su sun san ba siyasa ake ba, sun san ba neman wani abu ake yi ba, ana yi ne don Allah. To muna tsaya mu da addu'a kuma program din Allah da zai ci gaba, shi yasa bayan wannan ma muka ƙara da wani program din medical outreach. Duk lokacin da zamu yi wa'azi na ƙasa, zamu je gari wanda ke da larura na ido, shi ma ayi kokari a mishi operation, a yaye mishi yanar ido, wanda za a bashi gilashi a bashi gilashi. Wanda suke zuwa nan ba wanda ake kallon ko kuma
tsarin dikan gudana rukuni biyu ne, ya hada da gwada masu bukata a ji a kera musu hannu ko kafa, sai kuma taron daura musu waɗannan gaɓoɓi na ɗan Adam. Nasura da Malika, Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Membobin kungiyar makiyaya Miyetti Allah sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan ɗan takarar shugaban ƙasar da za su marawa baya a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019 a Najeriya. Duk da yake kungiyar ta sha jaddada cewa ba ta da ra'ayin siyasa, membobin kungiyar sun bayyana dalilansu na tsaye da wannan shawara a wannan rahoto da wakilinmu Hawwa Umar ta hada mana.
Wannan muhawarar ta barke ne a lokacin taron kungiyar na shekara-shekara a Abuja. Mai masaukin baki shugaban kungiyar na Abuja, Yahaya Isa, na daga cikin waɗanda ke cewa su shugaba Buhari za su marawa baya.
Yadda Allah da aka haɗu a wurin nan, ba a nuna ma kowa sanda ba. Da aka ce Buhari kuwa kashi 99, ire-iren wa'annan ne kawai 0.0 ɗin, suna da dama su faɗi ra'ayi su.
Rabuwar ra'ayi kenan aka samu?
Babu wani rabuwar ra'ayi. Ana 10, ana 0.5, za ki ce rabuwar ra'ayi.
Masu adawa da ko dawowar shugaba Muhammadu Buhari suna kuka da cewa akwai abubuwa
abubuwa da yawa musamman ma kalubalen tsaro da Fulani makiyaya suke fuskanta.
Karki mance ban ce mu mun indozin Buhari akan yayi ma kungiyar Fulani abun da ya kamata da ya musu ba. Ban yi don cewa shi ba Fulani ba, amma mun tabbatar da cewa manufofin shi da abubuwan da yake wa kasar nan abu ne wanda zai kawo mana ci gaba tun daga kanmu har ƴaƴanmu.
A nasa bangaren Mafindi Umaru Danburan dake cewa shine shugaban kungiyar a arewa maso gabas ya ce Atiku Abubakar na PDP za su marawa baya. Danburan wanda har ma yake neman zubda hawaye ya ce shugaba Buhari bai cika musu alƙawarin da suke tsammani ba.
Ni na wakilci Fulani mu a Taraba lokacin da Buhari ya je an kashe mana mutane 800 da wani abu a garin Mambila. Ni nayi kuka nace ko committee na bincike a kafa daga federal government. Waye ya kashe su? Me dalilin kashe su? Har yau Buhari ko committee bai mana ba. Bai san ma muna nan ba. Haba. Ko mu ba mu yi karatu ba. Mu kuma ba dabbobi ba. Wallahi Fulani mu mun janye goyon bayan da muke wa Buhari. Za mu goyi Atiku Abubakar gobe shi kuma in bai mana ba mu sauya shi. Wallahi ba wanda ya kai ni son Buhari da. Ina rantsai muku da Allah. In za a je Qur'ani kowa ya rantsai, kowa yana jin abin da nake jin nan a zuciya. Sai dai don wani abu nasa yasa ya danne zuciyar shi kila yace yana son Buhari.
To shin kun taba kai kukan ku wajen shugaba Muhammadu Buhari da share muku hawaye?
Ban buran na tsaya da Buhari 101 wan shi Taraba ni na representing kungiyar Fulani na kasan gaba daya. Mun nemi ayi committee ma a bincike me yasa aka kashe mutane nan har yau bai ba. In kina magana Buhari kuka zan yi. Amma yatti Allah ba kungiyar siyasa bane. Idan yau ubanmu da ya kace kana son Musa nace ina son Ezekiel baka da hujjan tambaya na. Mu halin Buhari ne fa bai mana ba gangan jikin shi na ba Fulani ba. Shi ba Fulani ne, shi makiyayi ne, ba za mu kishi shi ba. Amma hali da ya nuna mana a kasan nan shi yasa mu muka fita sha'anin shi ba za mu goyi bayan shi ba. Za mu goyi ba mai girma wazirin Adamawa tun zamanin Tafawa Balewa ba mu sake ma ko alaman prime minister a notice ba.
Bayan shekara ta 2015 kungiyar Miyatti Allah ta ce san ba ta da wani bangare a siyasa, inda a lokacin wata kungiyar ta Miyatti Allah wato Kautal Hore dake jihar Nasarawa karkashin jagorancin Bello Badejo ta marawa shugaba Goodluck Jonathan ne baya. Nan take a wancan lokacin sakataren Miyatti Allah Baba Usman Galzerma yayi watsi da matsayar na nuna Miyatti Allah ba ta da wani bangare kuma kowa na da yancin zabar wanda yake so. Wa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaishe ku kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ranga kware sarki ne wage yace duk sawawa da gajiyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne ce ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran kirki gani na dan uwa ne ka so mai sanka a ko ina hakan ai daidai ne a haddu a zo a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah na
gaba haka yake. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin da kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2018, shirin namu na yau zai waiwaya baya don duba irin rawar da mata suka taka a wannan filin. Mun samu bakuncin Malama Hajara Usman daga masana'antar fina-finan Kannywood ga abin da ta ce.
Gaskiya idan za a faɗi gaskiya akwai dai sakacin iyayen wani lokaci, saboda kana da yaro kuna faɗuwa kuna tashi tare da shi a cikin gida, muddin ka duba kan ta cewa akwai wani ɗabi'u da ifarari wanda kai baka san da shi ba, kamata ka bincika ka gani yake ciki yaron nan, bai kamata ka sake shi kawai sakaka ka kyale shi ba, wai ka ce wa ai zamani ne, barin ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan.
A bikin ranar mata ta duniya kuma ga abin da Malama S da Nasara ta ce.
In ka duba kasashen waje zaka ga cewa mata dai damo'insu suna raguwa domin ana jin su in sun yi magana, amma in an dawo Africa, an dawo Nigeria, sai ka ga mata da yawa ba su da wakilci, issue na wife battery shi ma yana karuwa.
Wato dukan mata cin zarafin
mata, yawwa, ya kamata a samu matan da suna wakilcin mata daga karkara.
Suna na Jenny Sultan, mun zo ne muna roko ko zamu samu taimako daga wurin gwamnati. Gaskiya mu da an ga mu haka mu gwamraye ne, muna kasuwanci baya fita, sai siyasa ya zo, zamu yi ta siyasa, mu yi ta siyasa, amma dan takara ya samu ya zo na kujera ya manta da mu. Gaskiya muna so a tamaka mana.
Madam Ibrahim Ummul Muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta nan jihar Damagaram.
Saboda daidaiton nan da ake wadi yau da gobe kullum ana zancen shi, ka aga kama so ne muke mu dauki mace daidai da namiji, a ba dai bane, amma bisa fannin aiki ne ake so, shine daidaiton da ake nema ba bisa wani fanni ba.
A fannin masu sana'ar hannu mun samu bakuncin
Zulfa Musa. To gaskiya da farko abin da ya ja hankali na duba na ga yawanci sana'ar abinci duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya. To gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai, karki tunanin wai ko biki ilimi bake ki zauna a gida kawai ba sana'a, a ki amfani da kwakwalwarki, amfani da basirarki, ki tunanin me zaki, kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa, a'a, ki fara da dan kadan.
A fannin ilimi kuma Farfesa Rahila Gawan cewa ta yi.
Zan gaya ma iyaye su kai yan mata makaranta, yana da taimako, zai taimake iyaye, domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa.
Bayan haka ta kuma ce,
na zama goruwa about 6 years ago, amma zan ce maka ina da gidan kaina, so makaranta ya taimake ni, domin inda ban yi makaranta ba da na sha kwakwakwa da yara, da na zama abin damuwa ma jama'a ma gaba daya da yan wane na.
Haka kuma a fannin siyasa mun samu bakuncin Munira Suleiman Tanimu ta ce abin da ya ja ra'ayinta a siyasa shine.
Wato akwai abubuwa da dama da kai ma a mace kana so ka yi contributing ma ƙasa
ko a kai da gudunmuwa
contributing ka yawa domin ci gabawan ƙasa.
Kamar waɗanne irin abubuwa ne kike jan mata na magana a kai wanda a ganin ki ƙalubale ne?
Wato idan kika taso kina mace kuma kika taso your ambition kina so ki zama wani abu ko kina so ki wani abu, to kina tattare da hasada iri-iri a rayuwarki. Na biyu idan kika zo magana fannin siyasa, dama duk mace in ta shiga siyasa tana da suna a siyasance, saboda ne sun yarda cewa idan mata suna siyasa tambaɗaɗɗu ne.
Duk a cikin shirin Maryam Haruna ta faɗi cewa kafar sadarwa hanya ce mafi sauki da mata masu ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita wajen tallata kayayyakinsu.
To dai da farko na magana ita internet kamar kinga duniya ce a takun hannun mutum, to tabbas mata masu yin ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita internet ɗin su bunƙasa sana'o'insu, misali in takalmi kike yi ko kuma ƙunshi ma kike yi ko kuma saka kike yi ko dai wani abu makamancin haka, za ki iya ɗaukan shi ki ɗauke shi a hoto yayi kyau. Akwai groups a WhatsApp, akwai groups a Facebook, duk wani abubuwa da muka sani manhajojin nan, ko a Instagram inda ake saka hotunan za ki iya sawa.
Malama Rayya Abba Fage ita ma ta bada gudunmuwarta a wannan shirin.
Ban cika san ganin yan mata da samari suna zaune ko sun ki karatu ba ko kuma ba sa neman sana'a, saboda idan kana takama kana da mai baka, to in gata ne wata ran zai kare, ko mai baka ya kasance ya tafi ko kuma abin da Allah ya bashi ya bakan ya ja baya.
Hajiya Halima Idris, mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawarwari akan kere-kere ga abin da tace game da batun yanayin tsaro a jihar.
To amma matsala biyu ce. Matsala farko shine mu mutanen jama'a wannan da suke sasace su bisa da in yan gari ne ba wanda bai asali ba dan wane ne dan wane ne dan wane ne sun san junan su amma ba su so ayi tsarin ne ba su san akama an wuce level din da zake ga yanzu an ci wai kai kana jira gwamnati ki maka ya kamata yanzu dan Najeriya ya san cewa shi ya kamata ya ba gwamnati ya zai ya ba gwamnati
masauraro anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake waiwayawa baya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya kafin mu ci gaba ga wannan matashiya
Yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari, da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP.
Inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro, matsalar cin hanci da rashawa, da tattalin arziki da dai sauransu.
Ba san ga ka taba jin magana kabal, ka taba jin magana ana magana kabal 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 akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jin ragamar gwamnati ba kai ba. Ka taba jin magana nan ka dimi zaka ce kanka har da warge zan kamata a magana su kwanan ba.
Wannan ruwanta wannan ya nuna da demokradiya ta kenan wato kowa ma yana iya faɗa abin da ya ga dama. Amma ai magana daban su faɗi abin da kabar din suka zo suka shirya suka tilasta ni ne su faɗi abu daya
Najeriya furta mun magana Amerika sun ce baka yi zuwa Amerika
to me zan je ma in yi Amerika ne to
sun ce in ka je Amerika za a kama ka kai laifi kai me ya kai
to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba
a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryen mu
sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin saurari yadda waɗannan hirarraki suka gudana.
Kada ku bari a ba ku labari.
Ina gidan ƙasa yake kwana, waiwayo da ƴan baya sun
fice. To kada ku yadda a ba ku labari. Yanzu kuma ga daula da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Blade inda aka rubuta labari mai taki. Wani alkali ya ki daura auren jinsi daya. Wani alkalin kotun West Virginia da ke Amurka wanda a baya yakan daurawa ƴan jinsi daya aure amma yanzu ya canza ra'ayinsa inda ya daina jagorantar auren jinsi daya. Wata kungiyar ƴan rajin kare haƙƙin masu auren jinsi daya sun shigar da ƙara kotu akan alkali Leon A. Nelson wanda ya daina daura auren jinsi. Hakan ya faru ne bayan kungiyar ta samu labarin alkalin ya daura wasu mutane da ba jinsi daya aure ba. Bari mu leƙa jaridar Washington Post inda har yanzu wasu ma'aikatan gwamnati a Amurka sun kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba. A ranar 30 da ta wuce ne shugaban Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da kasancewa tsayacce har sai an ba shi kuɗaɗen da zai gina katangar tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke kasashen waje, shugaba Trump ya ce ba zai iya faɗa muku yace za a buɗe ma'aikatan gwamnati ba. Zai iya cewa ba za a buɗe ba har sai an gina katanga. Duk da cewa babu wata hujja da ya gabatar, shugaba Trump ya ƙara da cewa ɗaruruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati su ma suna son a gina katangar a cewarsa. Daga ƙarshe bari mu je jaridar New York Times inda aka rubuta labari da yake ɗauka hankalin jama'a Amurka na bakin haure inda wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an ma'aikatar tsaron iyaka. Felipe Gomez Alonso, ɗan shekaru 8 da haihuwa, ya rasu da ƙarfe 12 na safiyar Kirsimeti. Rana ɗaya da aka birne wata 'yar shekara 7 a ƙauyenta a Guatemala. Jami'an tsaron iyaka sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da babansa
sun lura cewa yana fama da lalurar rashin lafiya. Likitoci a wani asibiti na Alamogoro a jihar New Mexico sun yi mai ganin asali inda suka gano cewa yana da mura da zazzabi. Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Daula. Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mare fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman 'yan siyasa duniya fa abi ta sando a hankali. A demokradiyance in kai dan takara ne ka nemi alfarmar masu zaɓe domin a baka dama ka yi wa ƙasar ka hidima ba don tara dukiya ba. Haka kuma in kana tallatar gwaninka ba duka ba zagi. Saura da me masu jefa ƙuri'a da na'urar zaɓe game da masu sa ido ciki da wajen Najeriya su ne alƙalai. Amma fa kada a manta Allah shi ke da mulki kuma shi ke ba da mulki. Al'ummar Najeriya mu ci gaba da addu'a Allah shi mana zaɓi mafi alheri kuma Allah ya sa a yi zaɓen baɗi lami lafiya. Kuma ya kamata al'ummar Najeriya mu fahimci cewa duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa wanda ya san ya kamata mai hankali ya zama dole ya yi wa shugabansa fatan alheri da samun nasara. Domin yi wa shugaba zagon ƙasa tamkar yi wa ƙasa ne da al'ummar ta zagon ƙasa. Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya.
Ni Gambo Ayaga wanda nake garin jihar Yobe State. Magana ta farko a dangane da rain da Senate mun dai a wajen mu ba su da amfani especially ma jihar Yobe kuma Jonsi. Abinda yake kawo kokana a gare ku ko da shugaban kasa da sauran mataimakin shugaban kasa ya kamata in ma za a zaɓe su to kowane ɗan majalisa a mar office ɗinsa a state ɗin da yake ya fito ba dole ba ne sai sun zo Abuja. Duk abin da suka mana za mu iya zuwa jihar mu yi koken mu a kai suna ganin mu damu ga su wala Allah ko sai mana aiki. Amma fa ce suna can waje mu muna nan sai lokacin da suka ga dama za su zo. Yawwa kaga ba su da wani rana mu a gare mu.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018 a daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da katsewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati. Har yanzu an ja daga tsakanin shugaba Donald Trump wanda yake neman 'yan majalisar su amince da dalar Amurka biliyan 5 da za a gina katanga a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico. Amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat waɗanda suke goyon bayan ƙara kuɗi a kan harkar tsaron kan iyakar suna adawa da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na safiyar yau baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara da kuma bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mohammed Hafiz Babali da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.